da shekara 1440 da biyar a gida mai ladiya yau 22 ga watan 7 shekara ta 2023 mun dawo wannan majalisi da muke karatun tauhidi wanda idan ƴan uwa ba su manta ba muna nan a cikin tarjuman Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wanda muke fatan insha Allah ta'ala idan mun gama tarjuman sa to zamu shiga wannan littafi da ya rubuta al-aqidatul wasatiyya mun yi magana akan sunan sa da nasabar sa da alkunyan sa da haihuwan sa da tasowan sa da gidansu can daga kan kakansa da mahaifinsa da sauran ƴan uwansa gabaki daya mun ji irin sifofin sa na halitta mun kuma ji sifofin sa na dabi'a kuma mun ji abinda malamai suka faɗi akan zurfin ilimin sa musamman abinda muka nakalto daga al-Imam Az-Zahabi wanda yake magana akan zurfin ilimi na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kuma akai muka tsaya yau zamu tashi akan shuyukhu malaman sa domin duk wanda ka same shi da zurfin ilimi irin wannan to baya ga basira da Allah ya bashi to wajibi kuma ka same shi da malamai idan basira ta zama ta haɗu da rashin malanta wato mutum ba shi da malamai a rayuwarsa sai ka ga basiran na fizgansa amma tana dora shi akan miyagun halaye ga ilimi yana tarawa amma ba ɗabi'a mai kyau shi yasa magabata suna matsanancin kyaman wanda zai koyi karatu daga shi sai littattafai suna kiran shi kutubi mutum ne wanda yake yi amfani da basiransa da hazaƙansa ya kutsa cikin littattafai ya samo ilmoma to irin wannan za ka iya ganin ya tara ilimi amma ilimin ba mai albarka ba domin ilimin babu tarbiyya a ciki sai ka ga zai iya zagin wanda ya ga dama zai iya fito da wanda ya ga dama zai iya raddi ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama sai ka ga babu wata ɗabi'a mai kyau da ke jagorantansa wannan cikin miyagun tasirin wanda ya karatu kenan ba a gaban malamai ba shi yasa duk halin da ake ciki ka je ka zauna gaban malami ka ɗauki tarbiyyan da ake ɗauka na gaban malamai to mutum zai samu waɗansu albarkatu a cikin iliminsa fiye da yadda ake tsammani wannan na daga cikin manya-manyan cututtuka da mutanen yanzu muka faɗa masa sai ka ga mutum baka san shi da ma wani karatu mai zurfi ba amma rana ɗaya sai ya rikide ya koma malami a rana ɗaya da Hausawa suke cewa dare ɗaya wai Allah kan yi bature to shi dare ɗaya Allah ya malami amma shi ne malamin to malamin shi shedan amma ba zai gane wannan ba ko sai dai ya mutu ko kuma a ƙarshen rayuwansa kila ya ɓatar da al'umma da yawa ya ɗora su akan miyagun kurakurai da miyagun fassarori ko da a cikin mazhaban fiqhu shi yasa ko wani malami da ya littafi zajirus sufaha an tatabbu'i rukhatil fuqaha tsoratar da wawaye akan duk maganin da ka gani a ce maka wani malami ya ce kaza ka ce za ka ɗauka ka yi aiki da ita to wannan yana jefa mutum cikin hasara da halaka domin in ka bi irin wannan fassarorin da ɗaiɗaikun malamai suke ba abin da cincirindin al'umma ta ittifaƙi a kai ba to sai ka koma mahajjiya kana sha da sunan ai wani malami ya ce giya in dai ba an yi ta daga inabi ba ne to ba a kiranta giya kenan giyan da aka yi ta da masara da dawa da wani duk ba giya ba ce akwai malaman fata suka faɗi wannan to wani ɗan ganganci ne zai ɗauko wuski ya sha ko hot ya sha ya ce bai sha giya ba sai ka koma riba ma kana halarta ta wanda ko aka ce in kana cinta ka shirya yaƙi da Allah saboda an ce maka wannan kuɗin da ke hannun mutane babu riba a ciki tunda dai ba zinari da azurfa ba ne kaga irin waɗannan miyagun fassarori ne waɗanda yake za kuma ka samu ɗaiɗaikun mutane ɗaiɗaikun malamai suna yin su ba an ce wannan fassaran da ganganci ba ne domin dama cika na ga Allah wannan malami yana iya yin a iya ijtihadin sa tsakaninsa da Allah abinda Allah ya nuna masa kenan sai ya faɗi to kai kuma sai ka ce to wani malami ya ce kaza sai ka bi shi to sai ka rikito kuma ka jefa mutane ka dora mutane akan bata. Shi yasa duk yadda ka kai ga basira da hazaka da gane abubuwa to ka zauna gaban malamai kai karatu, zaka samu wadansu tarbiyoyi da ake samu a gaban malamai wanda in ba a gaban malamin ba wallahi baka saka gano shi ba, baka saka sani shi ba. To Allah ya mana muwafaka. To Sheikhul Islam duk da irin wancan basira da kaji mun fadi akan sa, to yana da malamai. Bari kaji abin da Ibn Abdul Hadi daga cikin daliban sa yake fadi. Yace wa shuyukhul ladina sami'a minhum akthara min 100 shaykhin. Malamin mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zauna gaban malamai sama da malamai 200 yayi karatu. Sama da malamai 200 ya zauna a gaban su yayi karatu. Idan ya samu labarin wani malami a gari kaza, sai a tafi garin a zauna gaban malamin a ɗibi karatu. In ya ji a gari kaza haka, za ga malamai dama magabata ba su san zama wuri ɗaya ba. Shi yasa Al-Khatib al-Baghdadi ya mai wani littafi Ar-Rihla fi Talab al-Ilm ko fi Talab al-Hadith. Ar-Rihla fi Talab al-Hadith, su malamai fa'ita shi suke duk inda suka ji za su sami ilimi sai a buga a je can a zauna wata goma shekara ɗaya a jin da Allah ya sauke a dawo. Al-Imam Ibn Abi Dunya suka ce ya fita gida yana da shekara 20, bai dawo ba sai da yana da shekara 60. Ya fita neman ilimi ne, a faɗi can a tashi can, a faɗi can a tashi can, ana neman ilimi. To irin wannan ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai da ya zauna gaban malamai 200, sama da 200 ya ɗauki karatun addini. A fannoni daban-daban na rayuwa da na addini. To daga cikinsu da yake suna da yawa ba zai kawo su duka ba. Sai aka kawo a wannan mazakiran da ke hannuna, sai aka kawo malami a mahaifinsa, Malam Abdul Halim dan Abdul Salam. Dama idan ba ku manta ba a can baya, an ce babban malami ne, kuma babban limami ne, kuma babban alkali ne a garin Harran. To yana daga cikin manyan malamai. Sheikhul Islam ya yi karatu a gabansa, wanda ke shi ya rasu ne hijiran shekara 682. Sannan cikin malamansa akwai Ahmad ibn Abdudda'im al-Maqdisi, shi kuma ya mutu hijiran shekara 668. Akwai Abul Faraj Abdurrahman bin Sulaiman al-Baghdadi, shi kuma ya mutu hijiran shekara 670. Wa'annan kaɗan daga cikin malaman kenan. Cikin malamai sama da 200, to yanzu an kawo mutum uku wanda yake sun fi shahara, ko kuma a ce suna daga cikin waɗanda yake sun shahara a cikin malamansa. Ɗalibansa an ce ba za su fi dubu ba. Ya tara ɗalibai masu ɗimbin yawa, saboda duk wanda Allah ya hore mai zurfin ilimi da kaifin basira da kuma tsoron Allah da gudun duniya, to irin wannan kaga ba mamaki ya tara ɗalibai jigajigai da yawa. Da aka ɗalibansa suna da yawa, amma ga guda 5 daga ciki. Na farko akwai Muhammad bin Ahmad ibn Abdul Hadi, wanda ya bada wannan bayanin cewa ya yi karatu a gaban malamai sama da 200. Akwai Muhammad bin Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyya, wanda za ka ji muna yawan kafa hujja da shi al-Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim cikin jigajigan ɗaliban Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, har malamai masana suke cewa idan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba shi da wata daraja, sai a ce Ibn Qayyim ɗalibin shi ne ya ishe shi daraja a duniya. Amma ba za ka gane wannan ba sai in ka san waye Ibn Qayyim ne, sai ka san irin maganganunsa da rubuce-rubucensa, za ka gane lallai a ce Ibn Taymiyyah malami ne ga Ibn Qayyim. Ya isa Ibn Taymiyyah daraja, saboda babu wani fanni da zaka dauka cikin fannona, har fannonin da kake gani ana rubuce-rubuce a yau a duniya a ilimin boko, wallahi idan ka je ka duba batun Ibn Qayyim a kansu, sai ka ga ashe malamai sun riga sun wuce. Kawai yanzu ana kama-kami. Yanzu dauka harkan ilimin medicine, Ibn Qayyim ya yi littafi At-Tibb An-Nabawi da kuma waɗansu littattafansa. Idan yana tattaunawa akan harkar medicine, to za a gane ashe su Ibn Qayyim sun riga sun yi nisa, sun riga sun gama gano sirrin likitanci a duniya gabaki ɗaya. A wurin littafin, a cikin wannan littafi ne nake karanta waɗansu sharaɗai guda 10 da Ibn Qayyim ya kawo akan likitanci, yace duk likita nagartacce a duniya in bai san waɗannan sharadai guda goma ba, hauma yake yadda zai consulting din mare lafiya ya kawo. Idan mare lafiya ya zo gaban likita, to sai mishi in tambayoyi guda goma tukuna, duk likitan da bai gane wannan ba, to ban kaura yake cuta ta samu mutum. Kai likita kawai ba za ka zo batun to shikenan ka tattaɓa jikin shi kawai ka rubuta mishi magani ba, kana da buƙatun ka yi mishi waɗansu tambayoyi guda goma. In ka duba littafin za ka tambayoyin da ya kawo, har ya kawo ma ƙa'ida asalin likitanci gabaki ɗaya. Akwai wata jumla guda ɗaya wacce take likitancin duniya gabaki ɗaya akan ta ya tattaru, akan ta ya tattaru. Duk ba zan faɗi ba ne, ina son ku koma ga littafin. Duk likitancin duniya akan wannan ya koma. To haka nan ya yi rubuce-rubuce akan abin da ke da alaka da irin su astronomy din nan, irin ilimin sararin samaniya, ilimin da ke da alaka da ilimin da ke da alaka da wannan irin tattalin arziki, economic, da ilimin da abu ilimo ma dai na zamani da kake gani. Idan ka zo littafin Miftahu Darus Sa'ada, wani littafi ne wanda yake ya kawo ilmuma da kake takama da su a zamani fiye da duk yadda kake tsammani, kuma ya tattauna su har da yadda ka zo batun ciki da irin yadda jariri yake da abubuwa irin waɗannan, duk ya tattauna akan su. Wannan baya ga ilimin fa addini kenan, wanda yake wannan dama shi kana sa ran ka samu irin wannan zurfin ilimi. Idan Ibnu Qayyim yana tafsirin Al-Qur'ani, sai ka fahimci kaman babu wanda ya gane wannan ayan shi. To Ibnu Qayyim duk da irin wannan zurfin iliminsa da kasancewar shi teku akan ilimi, to yana daga cikin ɗaliban Ibnu Taymiyya. Ya lazimci Ibnu Taymiyya shekara 15 lizimta na kuddakut da aka yi ɗauki abin da ya ɗauka daga cikin iliminsa da ɗabi'unsa da kuma ainihin basiran da Allah ya masa. Ya mutu hijira na shekara 751. Akwai Muhammad bin Ahmad ibn Uthman al-Zahabi, al-Imam al-Zahabi, wanda ya san duniyar ilimi ya san al-Imam al-Zahabi, shi ne ke da littafi Siyaru A'lamin Nubala, cikin manya-manyan sanannun littafansa Siyaru A'lamin Nubala, wacce take mujalladi 28 ne ko 30. Tarihi ya kawo na magabatan da suka gabaje shi daga nan har ya zuwa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A farko sai da mujalladi ɗaya kawai akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayi waɗansu mujalladai guda biyu akan tarihin al-Khulafa'ur Rashidun. Sannan kuma sai fara sabon littafi wanda kawo tarihin sahabbai da tabi'ai da tabi'in da sauran manyan malamai har ya zuwa zamanin sa. Shi ya mutu jana shekara 748. To haka nan ya kawo malaman da ya tattauna akan su, Allah kadai ya san iyakan su. Na ji malaman mu da dama suna jawo hankalin dalibai akan karatu a cikin Siyaru A'lamin Nubala. Littafi ne wanda in kana karanta shi tunda tarihi ne, akwai nishadi a ciki kuma akwai tarbiyya mai yawa a cikin wannan. Baya ga wannan yana da littafai fa da yawa. Akwai littattafan da ya a cikin aqida, akwai littattafan da ya a cikin hadisi, akwai littattafan da ya a cikin rijal. Al-Imam Az-Zahabi dai ba boye bane ga ɗaliban ilimi, duk wanda ya san Al-Imam Az-Zahabi. Cikin irin baiwan da Allah ya yi Al-Imam Az-Zahabi ga duk wanda ke karanta littattafansa, samun malami ne adalci irin Al-Imam Az-Zahabi. To sai dai idan ka cancika zuwa ga malamin Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, wato kiyayya bai hana shi faɗin gaskiya. Wai don wane makiyin shi ne, ko wane yana da saɓani da shi a cikin aqida ko a cikin abin, bai hana shi mishi adalci ya faɗa gaskiyar da Allah ya haskaka masa. Mutum ne mai adalci, adalci na ƙarshe shine al-Imam Az-Zahabi, Allah ya gafarta masa. Akwai Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi, wanda aka san shi da al-Imam Ibn Muflih, yana da littafi al-Adabu Shar'iyya, waɗansu mujallade manya-manya guda uku. Jijimin malami ne, masanin Allah subhanahu wa ta'ala, har ya kasance idan ya zo gaban malamin Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yakan ce mishi tunda shi sunan shi Muhammad ibn Muflih yakan ce mishi anta lasta ibn Muflih bal anta Muflih kai ba wai dan Muflih bane kai ne Muflih din wato Muflih daga al-Falah wanda ya dace ya rabauta rabon gidan lahira shine al-Falah kai to yakan ce mishi kai ba ibn Muflih bane mahaifin shi ne Muflih din to ba kai ba ibn Muflih bane kai ne Muflih din saboda mutum ne masanin Allah mai tsoron Allah yana da littattafai da yawa da ya rubuta to yana daga cikin dalibin Ibn Taymiyyah sai kuma mutum na biyar shine Isma'il bin Umar bin Kathir wanda yake ya mutu hijiran shekara 774 wanda muka sani al-Imam Ibn Kathir wanda yake littafin tafsiri tafsirin Ibn Kathir wanda ke shi ma kundi ne encyclopedia ne akan harkan ilimin addini gabaki daya al-Imam Ibn Kathir baya ga rubuce-rubucensa a cikin tafsiri kaga dai kaman tun daga lokacin da ya rubuta tafsirin sa duk wani wanda ke cin kaho da wani littafin tafsiri sai ya koma tafsirin Ibn Kathir in bai dauki Ibn Kathir ba to yana da sauran naqasu a tare da shi shi kuma Ibn Kathir ya rairayo tafsirin al-Imam Tabari Imam al-Mufassirin wanda ke al-Imam Tabari ya mutu hijira na shekara 310 ya rubuta tafsiri bil ma'thur cikin mujalladi kusan 11 abu tafsiri ne tafsirin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'i haka ya rubuta tafsirin duk ayan da ya kawo maka zai ce to fassaran wannan aya zai dan kawo maka takaitaccen bayanin fassaran a dunkule sannan sai ya ce to wannan fassaran da muka yi bari ka ji malaman da suka faɗi wannan sai ya kawo maka hadisai waɗanda suka fassara wannan abin da ya kawo inda sabani sai ya kawo maka ya ce to a ƙarƙashin kaza akwai sabanin malamai sai ya ce to waɗanda suka ce kaza sai ya kawo maka da isnadi qala haddathana wani qala haddathana wani qala wani ga abin da ya faɗi ya kawo maka duk wata magana da ya kawo a fassaran wata aya ko wata kalma ko wata ma'ana to sai ya kawo maka magabatan da suka tafi akai da isnadi to shi al-Imam Ibn Kathir da yazo sai ya dauki tafsirin Tabari sai ya rairaye sai ya fitar da ita a cikin mujallabi guda hudu yayi ƙare-ƙare na ilimi ba kankani ba musamman da yake yana da zurfin ilimi a cikin ilimin hadisi yana takhariji yakan raunana yakan inganta yakan kawo ce wannan riwaya ce ingantacciya ko kuma wannan riwaya ce ba ingantacciya ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza yakan kawo isra'iliyat yakan raddin su yakan kawo isra'iliyat irin abubuwan da suka zo dinnan a cikin labarin banu isra'il ko cikin kisan annabawa ko abin da ya kama da haka har wani lokaci ma ya kawo wani abu ya ce wannan kisan kisa ce mai ban dariya amma ban kaura shi kamar yadda ya kawo kisan inda annabi Musa a cikin suratul ma'ida ya kawo udkhulul ardal muqaddasata allati katabahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qala inna fiha qauman jabbarin a dai wannan kisan nake tsammanin ya kawo wata kisa mai ban dariya haka wanda ya ce wannan kisa ce mudhika akwai ban dariya a ciki an kawo maka wasu abubuwa haka dukkanin hayaniya haka to sai ya kore su da irin wannan to cikin mizan tafsirin Ibn Kathir ke to yana da rattafai kuma a cikin tarihi kaga dauki littafin tarihin sa sananne al-bidaya wan nihaya tarihin duniya ya kawo maka tun daga farkon duniya har ya zuwa karshen ta tarihin duniya kusan mujalladi akwai mai mujalladi 8 akwai mai mujalladi 10 manya-manyan mujalladai tun kafin halittar annabi Adam ya kawo maka wannan tarihin aka zo halittar annabi Adam aka zo abin nan na annabawa har aka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan ya cincila daga nan har irin abadan da za su faru a ƙarshen duniya yana da littattafai a cikin hadisi yana da littattafai a cikin rijal yana da littattafai a cikin abubuwa mabambanta har akwai littafin sa abin nan akwai littafin sa mai muhimmanci a cikin tarihi menene sunan sa da ya tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littattafai masu daɗi wurin karanta tarihin annabi da irin ilmuman da ya zuba a ciki wannan littafi ne mujalladi da subhanallah Allah almusta'an ga sunan shi ne amma an mantar da shi a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ne littafi ne mai daɗi in kana karanta shi ba ka san ka tsaya al-usul في تاريخ الرسول الفصول في تاريخ الرسول لتافي ني مجلدي ضيا وني ايرن سالو يا دوكا نا كاو تاريخ النبي صلى الله عليه واله وسلم بايدرا تاريخين دي كاو دي فيتو دا مانيا مانيا منكوفين تاريخين دي فيتو دا مانيا مانيا الامر تو هكا نان كوبي ركا دوكان ابوبو ا ديداي كونسو ينا فيتروا كمان مثال سي يشي عددين adadin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tattauna akan wannan adadin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai tattauna akan wannan wani littafi ne aka mai dadin karatu idan kana karanta shi to duka dai waɗannan jigajigan malamai Allah ya gafarta musu suna daga cikin dalibai na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inda zaka ce ka ciki diddigo daliban sa to zaka ji wayansu fitattun malamai waɗanda yake duniyar ilimi ta san da su sai rubuce-rubucen da Ibn Taymiyyah yayi ابن رجب اتكن زيل طبقات الحنابلة اتكن ترجم ابن تيمية ينا تشيوا واما تصانيفه فقد امتلأت بها الامصار وجازت حد الكفرة فلا يمكن لأحد حصرها يتشي اي ابن تيمية لتتفن سنكي ويدونيا عدد سيائي ونديك كيبا مالاك ايكي ديك لتتفن ابن تيمية با dan yanzu wata mas'ala tana faruwa kawai Ibn Taymiyyah ko a ce an yi wani sabani ko an yi wani abu nan da nan sai dauki biro da alƙalami kawai sai ya rubuta littafi akai waɗansu littattafan sun sanu waɗansu ba su sanu ba waɗansu an buga waɗansu ba a buga ba tunda kayan aikin akwai su ba buƙatuwan bane wai sai ka koma kila ka daddako littattafai galibin littattafan akan sauki kamar yadda yake za mu ji a can wurin sana'u ulama alai irin yadda malamai suke yabansa za ka ji suna cewa shi musamman al-imamu zahabi da ya zauna da shi sosai yana cewa idan ka ga Ibn Taymiyyah inda yake kallon sunan wa'annan kutubus sitta bukhari muslim abu dawud tirmidhi ibn majah musnad al-imamu ahmad da sauran littafan hadisi yace kamar littafan kawai gabaki dai suna kan idan shi ne da aka duk matsalan da ta taso yace ban taba ganin malami wanda yake matsala na taso wannan da nan kokolon shi zata je ga hadisi ko wani nafsi ko wani tafsiri wanda ya magana akan wannan hukuncin ba gashi kuma san ce malamin da ya san fatawoyin sahabbai da tabi'ai kamar Ibn Taymiyyah yana da wahala zai ce maka sahabi kaza ga fatawansa sahabi kaza ga fatawansa tabi'i kaza ga fatawansa to da haka akwai kayan aiki kayan aikin kuma suna cikin kirjin sa ne ba wai suna gida bane sai ya je ya dauko ya duba ka san mu ne yanzu ilimin mu duk inda aka ana ka research shikenan ilimin ka ya ci an ce waɗansu barayi sun taba tsara wani malami sai suka yi mishi wato su suka kwashe mishi kaya sai yana roƙon su dan Allah ku yi hakuri ku tafi da duk abin da kuka sata amma littafi na ku bani littafaina da kuka wasa to don Allah ku taimaka ku bani hadina amma sauran kayan ku tafi da shi suka cewa ba mu taba ganin sakaran malami kaman ka ba mun taba ganin wani malamin da za a ce ilimin shi yana littafi ne suka ce ba mu taba ganin sakare kaman ka ba su abin da suka sani shine ilimin ka na kirjin ka ne ba wai yana cikin littafin ka ba saboda su magabata can komai har da cikin zaki ko galibin abin da suke karantawa hadda cewa ne ko kiyayewa da kyakkyawan fahimta to a ce yau ga wani malami shi bai gane karatu ba sai ya bude littafi cutar da shi sai dai a littafi ne inda littafi akwai ilimi in ba littafi ba ilimi suka ce wannan sakaran malami shi yasa al-imam ibn hazm a az-zahiri lokacin da aka kona mishi maktaba sun samu sabani da malamai sosai har suka sa aka je aka kona mishi library kun san abubuwan nasu na zafi kware da gaske afallahu anhu akwai malaman da in ka saba musu ba sa iya hakuri, ko kuma in sun ga ka fi su suna ba sa iya hakuri, ko in sun ga shugabanni sun fuskanto da fuskan su gare ka ba sa iya hakuri sai sun yake ka. To daga ciki akwai Ibn Hazm ya gamu da jaraba, duk da yake kamar yadda zaka ji malamai suna faɗi ya wahala, yana da ɗabi'ansa mutum ne mai zafi wurin magana, so da haka shi ma baya sassautawa in ya zo raddi, su ma ba sassauta mishi ba. To har sai da suka sa aka je librarin shi aka kona gabaki ɗaya, littafan suka kone, da ya zo ya gani ya ce kun yi aikin banza, ya ce babu littafin da muka sa shi a cikin librarin nan face sai da muka killace shi a cikin kirjinmu tukuna. Yace da haka dun kun kone library wannan kun makan ku. To haka su magabata suke. Imam Ibn Daqiqul Eid ya gama da irin wannan kalubalen na yan tsurku, wanda yake san ga ilimin shi ya daren mana, sai suka taso shi a gaba da zagi da batanci da nuna hasada. Har shi ne yake cewa hasadul fata idh lam yanalu sa'yahu fal qawmu a'da'un lahu wa hasud, yace sun koma suna ta hasada ga matashi din sun ga sun kasa kokari irin nashi. Haka nan da ya ci gaba da kawo irin waɗannan abiyati din. To akan sami irin wannan wani lokaci, ko saboda ilimin mutum ya bunƙasa, ko saboda shugabanni suna kimanta shi, ko saboda ya share ɗaliban da basu tara ba, sai kuma hasada ya bayyana. Akan sami irin wannan da yawa. To Ibn Taymiyyah shi ma ya gamu da irin wannan, saboda ya yi rubuce-rubuce da yawa, ya yi littattafai da yawa, ya ba da fatawoyi da yawa, har dai Allah ya hukunta abin da ya hukunta, Allah ya musu afuwa. To shi al-Imam Ibn Rajab yana faɗin cewa ne littattafan Ibn Taymiyyah sun kara da duniya, sun fi ƙarfin wani ya ce zai kididdigi, har yake cewa Ibn Qayyim ɗalibinsa, wa qad allafa talmizuhu Ibn Qayyim risalatan, ɗalibin Ibn Taymiyyah da saurin shi al-Imam Ibn Rajab ya zo daga baya ne, yace to ɗalibin Ibn Taymiyyah Ibn Rajab ya rubuta wani littafi wanda ya kawo littattafan Ibn Taymiyyah, wanda yake ya kididdigo littattafai guda 350. Shi ko al-Imam Az-Zahabi ya ce littattafan Ibn Taymiyyah sun wuce guda 500. Kun gane? Shi ya ce littattafan Ibn Taymiyyah sun wuce guda 500. Shi kuma al-Imam Ibn Qayyim kididdigo littattafan yayi ba ya ce iyakansu kenan ba, ya kididdigo littattafai sama da guda 350. Kamar yadda nake ce maka, waɗansu manya-manyan littattafai ne, kamar irin su Dar'u Ta'aril Aql wan Naql, littafi ne da ya rabi akan philosophers da masu ilmul kalam, mujalladi 11 ne, kaga wannan babban littafi ne. Wani littafin irin su Minhaj Sunnatin Nabawiyya, kaga mujalladi 9 ne, wanda ya rabi akan ƴan Shi'a. To akwai waɗansu littattafan mujalladi 2 ne ko 3, kamar irin su An-Nubuwat, ya tattauna ne kawai akan annabtaka da abin da ke da cin karo da annabtaka, irin bokanci da sihiri da ƴan jabo waɗanda za su kawo waɗansu shedanci da masu mu'amala da shedanu da ire-iren waɗannan abubuwan, kaga shi bai kai mujalladi 10 ba. Waɗansu littattafan mujalladi 1 ne, kamar su Al-Istiqama, ko kuma irin su Al-Jawab As-Sahih liman badala din al-Masih, ya kutsa cikin al'amarin Kiristanci, ya yi magana a kai da dauran sauran irin waɗannan. Da haka waɗansu littattafan kuma rasa'il ne, ƴan ƙananan littattafai mai shafi kamar irin 30-40 ɗin nan, irin ƴan ƙananan littattafan nan da kake gani. To inda ka ce za ka ƙididdige littattafansa sun kai 350, sun wuce 350, Imam Az-Zahabi ya ce sun ma fi ƙarfin 500. Daga ciki ga waɗansu a gurguje, Dar'u Ta'arud al-Aql wan Naql ita ce ne magana yanzu, akwai Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyya wanda yake raddi ga ƴan Shi'a, akwai Iqtida' As-Sirat al-Mustaqim li mukhalifati ashabil jahim, littafi ne mai muhimmancin gaske, kwarai da gaske wannan littafi. ya tattauna akan duk wata hanya da take cin karo da tafarki madidici, hanyar yahudi ne, hanyar kirista ne, hanyar sauran yan bid'o'i ne, kai har sai da yazo ya tattauna akan harshen larabci ma, da cewa in ka iya larabci wajibi ka rika magana da larabci, saboda tozarta larabci ne a ce ka iya larabci kuma baka magana da larabci, kuma kana ɗaukaka, kana promoting din ajamanci ne akan harshen alqur'ani. Ya kawo abubuwa masu yawan gaske akan al'amarin harshen larabci, ya tattauna akan bid'o'i su maulidin nan da su wane ne a littafin ne ai yake wani bayani wanda zaka ga masu bin aqidan maulidi sun rike suna yawan kafa hujja da Ibn Taymiyyah. Ya zo yana tattaunawa akan maulidi da bid'ancinsa da kirkiro shi da waye da waye, to a ciki sai ya kawo yake cewa da masu yin maulidin nan waɗansu daga cikinsu san annabi sallallahu alaihi wa sallama yasa suke yi, ba su san kasancewar maulidi bid'a ba ce, kawai su an ce musu yin wannan shine san annabi. Ya ce akan wannan suke kashe dukiya da yawa, akan wannan suke kaza suke kaza suke kaza, la shakka wanda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika zuciyarsa, la shakka wannan abin a bashi lada ne akai irin wannan kalmomin yayi. To sai masu maulidi suka ce to gari ma Ibn Taymiyyah ya ce masu yin maulidi saboda san annabi Allah zai ba su lada, da haka Ibn Taymiyyah ya yarda da maulidi. Anan ne wannan magana. Akwai littafi Bughyatul Murtab, akwai littafi Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih, shine ne magana yanzu. Akwai Al-Aqidatul Wasatiyya, akwai Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila, yana magana ne kawai akan tawassuli. Tawassuli yana daga cikin matsalolin da ta kawo mana rikici sosai tsakankanin gaskiya da makaryata, to yayi rubutu akai. Akwai As-Sarimul Maslul ala Shatimin Rasul, littafi ne wanda yake ma'anan shi As-Sarimul Maslul, zararren takobi ala Shatimin Rasul akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai waɗansu ƴan ɗariƙa kaman ƴan ɗariƙan Qadiriyya na ƙasar nan, su suna cewa Ibn Taymiyyah ko bashi da wani alkhairi sai wannan littafin, to su suna kyakkyawan zaton ga Allah wannan littafin ya isa shigar da shi aljanna, saboda yayi zararren takobi akan duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam. Zaka ji abin nan Nasir Kabari yana yawan faɗin wannan, wani ne ya zagi annabi sai kuma aka daga mishi kafa, shine Ibn Taymiyyah ya rubutu akai yana faɗin hukuncinsa. Yayi littafi Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, wani littafi ne wanda yake in ka karanta shi duk iya kaushinka da tsananinka dole ka ba magabata manya-manyan malaman mu hanzari, manya-manyan malaman da suka gabata, to al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam wane ne, kana iya ganin wata magana kaga ta saba ma wani nassin hadisi, to idan ka karanta wannan littafi sai ka gane waɗannan malamai na Allah ne, amma dai cika na ga Allah sai ka ba su hanzari komin kaushinka da tsananinka. Yayi littafi Kitabul Iman, kawai imani aka tattauna akai, imani ne da muke ta fatan Allah ya azurta mu da shi. Yayi littafi Amradul Qulub, cututtukan zuciya, irin cututtukan hasada, irin cututtukan kiyayya, kyashi da irin waɗannan cututtukan da ke kama zuciya, akan su Ibn Taymiyyah ya tattauna. As-Siyasatu Shar'iyya, wannan an kutsa cikin siyasa, kuma an kutsa cikin siyasa, an tantance yadda siyasa take a shar'ance, da irin haƙƙoƙa da ke wuyan shugabanni, da haƙƙoƙa da ke wuyan maziya, da irin waɗannan abubuwan. Yayi littafi Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan, tantancewa tsakankanin waliyan Allah da waliyan shaytan, dan wani waliyin Allah ne, wani kuma zai zo shi na tutun wani shi waliyin Allah ne amma waliyin shaytan ne, saboda menene shi zai iya tafiya, zaka iya ganin shi a sama yana tafiya, zaka iya ganin zai gaisa da kai sai ya saki sharbin shi ta tsaya akan iska sai ya gaisa da kai, irin wannan dujalincin da ake zuwa da shi sai wadan suka tantancewa. To duk yayi littafi ya tantance akan wannan. Akwai Al-Istiqama, littafi ne in ka karanta shi kawai akan tafarki madidici akai wannan littafi. Akwai Sharhul Umda, wannan fiqhu ne. Akwai Al-Hisba fil Islam, aikin agaji da aikin ɗan hisba, shine hisba ai, wannan suna cewa ɗan hisba ba hisba bane, ba zayun bane, hisba ɗan kungiya kenan. Hisba umarni da mai kyau da hanya akan munanan ayyuka, ana kuma neman lada a wurin Allah, shi ma'anan al-ihtisab. In aka ce fahtasib
ka nemi lada a wurin Allah. To masu umarni da aiki mai kyau da hanya akan mummunan aiki suna masu neman lada a wurin Allah, to shine aikin hisba. Akwai al-aqidatu al-hamawiyya al-kubra, akwai littafin an-nubuwat, akwai littafin al-istighafa wanda ya raddi akan bakari, wani kafir gumisan bid'a ne, wani littafi wanda ya fitina ahlus sunna, shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi mishi raddi, ya kira littafin al-istighafa. Akwai al-qawa'id an-nuraniyya, ka'idoji ne na fiqh wanda Sheikhul Islam ya fitina, littafin sa dai ba za su kai dubu ba. Gaba ta gaba shine sana'ul ulama'i alayhi, sana'ul ulama'i alayhi, yabo ta alkhairi da malamai suka yi akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Imaduddin al-Wasiti, Imaduddin al-Wasiti shekara ta 711 ya rasu, yana cewa fa wallahi thumma wallahi thumma wallahi, sai da rantsuwa ko uku, yace lam yura tahta adimas sama, a doran dai kasan sama, wallahi ba a taba gani misali Sheikhukum Ibn Taymiyyah kamar malamin nan Ibn Taymiyyah ba, sai da rantsuwa ko uku, yace wallahi in dai sama ta rufe wani halitta na dan adam, to wallahi ba a taba ganin mutum kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba, ilman a wurin ilimi, wa amalan da aiki da gaskiya, wa halan da hali mai kyau na mu'amala tsakankanin shi da mutane, wa khuluqan da dabi'u na gartatu, wa tiba'an da jin tafarkin qur'ani da sunna, wa karaman da karamci, wa hilman da haƙuri, wa qiyaman fi haqqillahi da kuma tsayawa kai da fata a wurin haƙin Allah, inda intihaki farmatihi, a yayin da aka keta alfarman Allah subhanahu wataala, alfarman shari'ar Allah, yace to wallahi tallahi sama bata taba ganin mutum kamar Ibn Taymiyyah a wannan babin ba. Qala Ibn Sayyid an-Nasi al-Ya'muri, al-Imam Ibn Sayyid an-Nasi al-Ya'muri shekara ta 734 ne ya rasu, yana cewa al-faituhu mimman ajraka min al-ulumi hazzan, yayin da naga Ibn Taymiyyah sai naga wani mutum ne wanda yake Allah ya bashi gwaɓi mai yawa a cikin al'amarin ilimi, wa kada an yastau'iba sunana wal athar hifzan, kai kamar ma kace kadan ya rage kace duk wata sunna da waɗansu bayanai na sahabbai da tabi'ai ya haddace su ne a karan kansa, kadan ya rage ma kace kawai duk wani hadisi a duniya Ibn Taymiyyah ya haddace shi, kai akwai ma malaman da suka ce duk hadisin da Ibn Taymiyyah bai san shi ba, ba hadisi bane, in dai Ibn Taymiyyah bai san wannan hadisin ba, to ba hadisi bane. Akwai malamai cikin magabatan da suka faɗi wannan, to shine nan al-Imam Ibn Sayyid an-Nasi al-Ya'muri yake cewa wa kada an yastu'iba sunana wal athar hifzan, kadan ma kana iya bugan kirji kace ai ya haddace sunnoni hadisai kenan da sauran athar a karan kansa, yace in ta kallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayatihi, in yana magana a cikin tafsiri to dole shi za a bashi tutan malamai masana tafsiri, wa in afta fi fiqhi fa huwa mudriku ghayatihi, in ya bada abin nan fatawa a cikin ilimi to kawai shi ne za ka ga ya kai kololuwan gaskiyan abin da ya kamata a ce an fadi, aw nazara alhadisa, ko kuma yayi munazara a cikin ilimin hadisi, fa huwa sahibu ilmihi, to Allah ya hore masa ilimin hadisi, har dai inda yake cewa wa barza fi kulli fanni, Ibn Taymiyyah yayi tace a cikin kowane fanni, ala abna'i jinsihi, in ka gwama shi da sauran malaman da suke da irin wannan ilimin wannan fannin, to in ka gwama shi da su sai ga Ibn Taymiyyah yayi musu zarra, walam yara aynun man ra'ahu mithluhu, ido bai taba ganin wanda ya ga kaman shi ba ma, idan bayi bai taba ganin wanda ya taba ganin irin Ibn Taymiyyah ba, ba wai ido bai taba ganin irin Ibn Taymiyyah ba, a'a wanda ma ya taba ganin kwatankwacin Ibn Taymiyyah to ido bai gan shi ba. Qala al-Hafiz al-Mizzi, al-Hafiz al-Mizzi yana cewa 742 ya rasu, yana cewa Ibn Taymiyyah lam yura mithluhu munzu 400 ami, yace tun shekara 400 da suka gabata ido bai taba ganin kamar Ibn Taymiyyah ba, kaga shi ya mutu hijira na shekara 742, to kenan ka wato dan karni na 8 ne, to ka je karni na 7, karni na 6, karni na kaza, wato kaman dai ka ce ka kara shekara 400 akan shekara 700, kusan shekara 1100 wato kaman kace tun da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suka wuce ba taba ganin ko mutum kaman Ibn Taymiya ba. A wani gurin Al-Hafiz Al-Mizzi yake cewa ma ra'aytu mislahu, wallahi ban taba ganin kaman sa ba. Wala ra'ahu huwa misla nafsihi, shi karan kansa Ibn Taymiya in idan shi zai bada shaida Allah bai taba ganin kaman sa ba. Wa ma ra'aytu ahadan a'lamu bi kitabillahi wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wala atba'a lahum min, yace ban taba ganin mutumin da ya san littafin Allah da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da matsanancin bin Qur'ani da sunna kamar Ibn Taymiya ba. Ga abin da al-Imam az-Zahabi yake fadi, yace huwa akbar min an yanbaha mithli ala nu'utihi, kai Ibn Taymiya fa ya fi karfin kamana wai ya rika sufanta shi. Dalibin shi ne, shine muka ta kawo bayanin shi a baya, yace wai Ibn Taymiya ya fi karfin mutum kamana a ce wai shine zai bayanin wai rayuwarsa ko sifofinsa ko iliminsa. Shi ne yake cewa falawfin liftu bainar rukuni wal maqam, wallahi da a tsaye da ni a ce rantsi da Allah tsakankanin ɗakin Ka'aba, kofar ɗakin Ka'aba da kuma maqamu Ibrahim, anan za a tsaye da shi a ce to rantsi da Allah, yace la halaftu anni ma ra'aytu bi ainiyya mithlahu, yace wallahi zan rantsi da Allah cewa idanuna ba su taba ganin mutum kamar Ibn Taymiya ba. Wala wallahi huwa ma ra'a mithla nafsihi fil ilm, kuma wallahi shi karan kansa Ibn Taymiya bai taba ganin mutum a zarfin ilimi kamar sa ba. Wannan maganar al-Imam az-Zahabi, maganar al-Imam az-Zahabi dangane da Ibn Taymiya ba za ta kididdigu ba. In ka koma littattafan da ya rubuta za ka ga irin waɗannan abubuwan da yake masu yawa. Qala al-Bazzar Abu Hafsa Umar bin Ali al-Baghdadi, ya mutu hijira ne shekara 749, yace kana radiyallahu anhu min a'zami ahli asrihi, yace shi Ibn Taymiya radiyallahu anhu yana daga cikin manyan malaman zamanin sa, quwwatan a wurin karfin tabbatar da gaskiya, wa maqaman da matsayi, wa thubutan ala al-haq da tabbata akan gaskiya, wa taqdiran li tahqiqi tauhid al-haq da kuma ainihin wato daraja wurin tabbatar da tauhidi na gaskiya. La yasuddu an zalika lawmatu la'im wato zargin mai zargi bihan Ibn Taymiya tsayuwa kai da fata wurin an tabbatar da gaskiya, wala qawlu qa'il ko zancen masu zance, wala yarjiwa anhu li hujjatin muhtajjin, in ya riga ya fahimci gaskiya don ka zo kai ta hayaniya kai ta hauma kana kawo waɗansu dalilai irin naka ba zai sa Ibn Taymiya koma da baya ba. Bal kana idza wadaha lahu al-haq, ya kasance idan gaskiya ta bayyana masa, ya uddu alayhi bin nawajib, yakan rike shi kamkam da matawanansa, wala yaltafitu ila mabayini mu'ani, baya karkata zuwa ga sabanin yan adawa akan wannan abin da ya tafi akai, har da inda ma ya kara cewa wa kana yujahidu fi sabilillahi, Ibn Taymiya kasance yana jihadi a tafarkin Allah, bi qalbihi wa lisanihi wa yadihi, da zuciyarsa da harshensa da kuma hannunsa yayi jihadi kamar yadda muka kawo a baya, wala yaqafu billahi law matala'im, baya tsoron zargin mai zargi. Qala Ibn Daqiqul Eid, Ibn Daqiqul Eid yana cewa lam majtama'tu bi Ibn Taymiya, yayin da muka yi arba da Ibn Taymiya na ganshi ya ganni, yace ra'aytu rajulan kana al-ulumu bayna aydihi, sai naga wani irin mutum ne wanda yake gabaki da ilmoman addini da ilmoman rayuwa kawai suna kan idan shi ne, ya akhudhu ma yurid wa yad'u ma yurid, duk abin da ya ga dama zai dauka, abin da kuma bai inganta ba sai ya watsi da shi. Qala Abu Hayyan al-Andalusi, al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi hijira shekara 754 ya rasu, yace ma ra'at aynaya mithlahu, wallahi idanuna dai bai taba ganin mutum kamar Ibn Taymiya ba. Qala Ibn al-Hafiz Ibn Hajar, al-Hafiz Ibn Hajar yana fadi, ya mutu jan shekara 852, yace fa kulluhum, gabaki dayan wadanda suka san Ibn Taymiya mu'tarifun bi sa'ati ilmihi, sun gamsu sun yi ikrari cewa Ibn Taymiya ilimin shi ya daren matsara, wa kasarati wara'ihi, kuma Ibn Taymiya mutum ne mai wara'u, wa zuhudihi da zuhudu, wa wasafahu bi saha, duk wanda ya san Ibn Taymiya to ya sifanta shi da sifa ta kyauta, wa shaja'a da jarunta, wa ghairi zalika da abinda ba wannan ba min qiyamihi fi nusratil islam da irin yadda yake taimakon addini wa du'a ila allah da da'awa zuwa ga tafarkin allah sirri wal alaniya asrari da kuyi ko kwanaki sai da wani malami a radio a matsalan saki yana kawo cewa wai ibnu taymiya ne ya tafi akan cewa saki uku a kalma ɗaya wai saki ɗaya ne amma duk da karshe da ya gama kuma wallahi sai da ya faɗa alheri akan ibnu taymiya kuma ibnu taymiya na daga cikin abokan hamayyan su ƙware da gaske to qala tajuddin subki tajuddin subki yana cewa wallahi ya fulan ma yudghibu ibnu taymiya illa jahilun aw sahibu hawa yace wallahi babu mai gaba kiyayya da ibnu taymiya ko dai jahili ko kuma dan bid'a wal jahilu la yadri ma yaqul shi jahili wannan ba ma kai lissafi da shi bai ma san abin da yake yi ba kar ma ka damu da shi wa sahibu hawa shi ko dan bid'a yub'iduhu hawahu 'anil haqq mai bin san zuciya kenan san zuciyar shi ke karkatar da shi daga gaskiya ba'da ma'rifatihi bayan ya riga ya fahimci gaskiya mutum na goma shine al-imam ibnu qayyim cikin dalibansa ya mutu hijira na shekara 751 cikin manyan dalibansa kamar yadda muka yi bayani a baya yace kunna idhashtadda bina al-khawf mun kasance idan tsoro ya kama mu tsoro ko wani abu na rayuwar duniya tsoro ya kama su ko zai karkatar da su daga fadin gaskiya ko zai hana su tsayuwa akan tafarki ko wani abu mai kama da haka wasa'at bina dhunun zace-zace ya cika mu muna zaton to yaushe ne taimakon Allah zai zo to yaushe ne kaza wa baqat bina al-ardh kasa ce mana kunci ko saboda fitintunu na addini ko saboda irin zaluncin shugabanni ko na mai kama da haka yace in muka samu kanmu cikin irin wannan wani mawuyacin hali ataina hu sai mu zo gurin ibnu taymiya fa ma huwa illa an narahu ba wani abu ke kawo mu gurin shi ba sai dai kawai don mu ga fuskansa wannan sumu kalamuhu mu ji kalmominsa waɗanda suke cike da imani da tauhidi da sanin Allah fa yadhhabu anna zalika kulluhu sai hakan duk ya gushe daga gare mu in zo mun zauna da ibnu taymiya wayan qalibu sharahan sai wannan damuwa ta mu da bakin ciki da mummunan zaton mu sai ya koma natsuwa da ainihin kwanciyar hankali wa quwwatan da tabbatuwa akan addini wa yaqinan da samun yaqini tsakankanin mu da Allah wa kuma anina da kuma ainihin samun natsuwa to wannan shine maganan al-imam ibnu al-qayyim bari mu je a gurguje irin jarabawan da aka yi shekul islam ibnu taymiya wanda yake an kulle shi a gidan kurkuku ba daya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba wanda karshe ma dai mutuwar ibnu taymiya ta tabbata ne a cikin gidan yari ya mutu ne a cikin qala'a a kasan dimash a kasan siriya sabiran muhtasiban yana mai hakuri yana aini mai maida al'amarin shi ga Allah wani abin da zai baka mamaki a zaman shi na kurkuku na karshe cikin abin da yake fadi yake cewa wallahi waɗanda suka kulle ni a gidan yarin nan ba wani abin da zan iya yi in biya su alkhairin da suka yi mu yace ni a duniya ban san wani abu da zan yi in biya su sakamakon wannan alkhairin da suka yi mun ba yace saboda kofofin alkhairin da suka bude mun Allah kadai ya san iyakan shi yace saboda ya maida hankalin shi zuwa ga alqur'ani sosai a wannan lokacin yace irin yadda Allah ya bude kirjin shi ya ƙara zazzaga mishi wadansu ilimomi akan alqur'ani ya gane Allah yace to wanda ya mun wannan alkhairi ni a duniya addu'a ta alkhairi nake mishi ba zan taba samun wani abin da zan biya shi da wannan ba da haka ba magana yanzu Allah ya tsakaniya da su bane ba maganan waya tsine musu bane shi yana ganin ai sun mishi wani alkhairin da yake bai san abin da zai biya su da shi ba kamar mutum ne yazo ya ce miki ga gida ka ta farin gida ga mata ya baka ga aiki ya samu maka ga mota ya baka ga jalin miliyan 10 me ya zaka yi ka biya shi ai zaka iya cewa ba abin da zaka biya shi to shi ibnu taymiya yana ganin alkhairin da wadancan da suka rufe shi suka yi masa to ba zai iya biyan su ba to an jarabce shi a gidan an kulle shi a gidan yari ta sanadiyan littafin al-hamawiyya da ya rubuta littafi dama duk kulle shin da aka yi ko ta sanadiyan wani littafi da ya rubuta ko wata fatawa da ta saba ma malaman da suke da alaka da gwamnati sai ce kawai a kama shi ne a je a rufe shi, waɗansu ma sun ba da fatawan a kashe shi, amma dai liya qadiyallahu amrani kana maf'ula. To ya rubuta littafi al-hamawiyya, ya saba ma filosofa da masu ilmin kalam a wannan lokacin, ya tabbatar da mazhaban malamai magabata akan wannan. Aka kama shekara ta 698 aka garmake shi a gidan yari. Haka nan kuma an sanya shi a gidan yari ta sanadiyar littafin al-aqidatu wasatiyya da ya rubuta. Wannan littafin da zamu karanta, zaka ji abin da ke cikin littafin, ka ji menene ya sanya wai aka kama Ibn Taymiyyah aka je aka rufe shi. Za mu karanta shi insha Allah ta'ala. Shekara ta 705 aka kama shi aka sanya shi a gidan yari ta sanadiyan al-aqidatul wasatiyya. Haka nan kuma an sanya shi a gidan yari a garin Misra, ya samu watanni 18 ta sanadiyan littafin, ta sanadiyan waɗansu fatawoyi ko kuma waɗansu abubuwa dai na siyasa. To a ƙarshe dai shigan shi gidan yari na ƙarshe shine wanda ya samu shekara 2 da watanni 8 a gidan yari, ko waɗansu watanni da suka yi kama da haka, shigan shi na ƙarshe ke. To a wannan lokaci ne, saboda lokacin da Ibn Taymiyyah ke gidan yari akan samu ɗaiɗaikun mutane, sai mutum ya ganganta yin laifi, ba wajen yana son yayi laifin ba, saboda yana so a kawo shi gidan yari. Saboda haka zaka je ka ce da Allah a sani gidan yari ba, sai an zartar maka da hukunci. To sai wani ya je ya laifi domin a kai shi gidan yari domin ya zauna ya karatu a gaban Ibn Taymiyyah. Galibin waɗanda suke zaune a gidan yarin da ya same su duk sun zama malamai na Allah, kuma saboda ya karantar da su ya nuna musu Allah, da haka sai suka zama mutanen kirki. To da aka ga haka, to sai suka yi wata hikima a shekara ta 728 ɗin a watan Jumadal Akhira, sai suka ce to abinda za a yi yanzu Ibn Taymiyyah a raba shi da kowa ne, a samu wani ɗaki can ƙuryin gidan yari, shi kaɗai za a sa a ɗakin, ba wani ɗalibi, ba wani littafi, ba biro, ba takarda, shi zai zauna, haka zai zauna. To a wannan lokaci ne fa da suka yi mishi wannan, suka raba shi da komai. Ya ce to shi ne a lokacin nan sai ya fuskanci alƙur'ani mai girma kawai. To dama gangaren ne a wurin haddan alƙur'ani, gangaren ne. Tunda yanzu ba littafi ballantana a yi rubutu, ba ɗalibai ballantana a karantar da su, sai ya koma ga karatun alƙur'ani mai girma. Sauka yake yi, shi ne aka ce maka ya sauke ƙur'ani sau 81. Ka ɗauka cikin shekara 2 wanda zai sauka alƙur'ani sau 81 cikin shekara 2 da waɗansu watanni, kai kama ɗauka shekara 3. Shekara 3 dai ai kwanakin ba su kai 1000 ba. So kullum so izu nawa kenan yake karantawa? To ya sauke alƙur'ani mai girma sau 80. A na 81 ne da ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'idi sidqin inda malikin muqtadir. Daga nan ne kuma cuta ta yi mishi tsanani, sai kuma ajali ya riske shi. Daga Ibn Taymiyyah ya mai da hankali ne akan karatun alƙur'ani da ibada da sauran ambaton Allah da qiyamul layli har zuwa lokacin da mutuwansa ta riske shi. To mutuwan Ibn Taymiyyah ta faru ne saboda ya yi wani rashin lafiya mai tsanani a gidan yari. Ya samu kwanaki 20 da wani abu yana jinya. A ranar Litini, a cikin watan, a cikin shekara ta 728, Allah maɗaukan sarki ya karɓi rayuwar Ibn Taymiyyah. Duniya kawai sai dai ta ji labarin cewa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya rasu. Al-Imam Az-Zahabi ya ce lokacin da Ibn Taymiyyah ya rasu, gabaki ɗaya ƙasar Damascus babu wanda bai ji shi a jika ba. Ya ce da musulmi da wanda ba musulmi ba, ba wanda ya iya fitowa kasuwa a ranar. Kawai in ka ji labarin Ibn Taymiyyah yau ya rasu, kowa sai da ya ɗanɗana shi a cikin jikinsa. Ya ce sai da ya kasance lokacin da aka ce za a yi janazan Ibn Taymiyyah, to kawai daga gidaje duk kofar gidan da ka je za ga an fito da ruwa ne an aje, kawai kai alola ka ji janazan Ibn Taymiyyah. Mata ya haka suka rika fitowa da ruwa daga cikin gidaje, kawai suna aje a kofar gida, kawai duk wanda ya zo wuce kawai kai alola, kawai ka wuce janazan Ibn Taymiyyah. Suka ce tunda al-Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a, ya mutu, aka yi janazansa, ko ba a ga wata janaza a duniya a tarihi a duniya wanda aka sani wanda mutane suka hadu suka janazan sa kamar janazan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ba. Dama akwai daga cikin malamai magabata da yake cewa bambancin da ke tsakankanin mu da ƴan bid'a shine ranar mutuwa. Ranar mutuwan Ahlus Sunnah sai Allah ya tusa radadi a cikin zukatan mutanen kirki, ba wai a garin su kadai ba, a duniya gabaki daya. Har al-Imam Az-Zahabi cikin abubuwan da yake kawowa cewa a kasuwoyin duniya da dama an yi sallan salatul ghaib akan Ibn Taymiyyah. Har yake kawo har a kasan Sin, kasan China, a can kololuwan karshen kasan Sin sai da aka shelanta yin sallah ranar Juma'a, sai da aka shelanta yin salatul ghaib akan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Da aka kasuwoyin duniya da dama sun yi sallan ghaib, salatul ghaib akan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah lokacin da al'umma aka yi musu ainihin wato mufaji'a da mutum Ibn Taymiyyah. Wannan a takaicen takaitawa dai shine tarihin Ibn Taymiyyah a takaicen takaitawa. Wannan muzakiran na tattaro ta ne a 10 ga watan Rajab shekara ta 1431 lokacin da zamu fara karatun Al-Aqidatul Wasithiyya a Kaduna. To shine muka tattaro waɗannan bayanai na malamai akan Ibn Taymiyyah shekara kamar 14 kenan yanzu muka gabatar ma ƴan uwa. To shine an dauko kuma Allah bai bani iko na sake komawa na ƙara bibiyan takaddan baballanta na a ce na ƙara wa ƴansu abin nan gyare-gyare da waɗansu ƙarin ilimoma a ciki, amma dai haskakawa ne kawai ka dai gane wane ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Idan mun fahimci wannan insha Allah ta'ala sati mai zuwa da izinin Allah za mu fara karatu a cikin littafinsa. Muna fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya ɗaukaka darajarsa, Allah ya kyauta makwancinsa. Abin da ya tabbatar na alkhairi Allah ka rubuta masa ladansa, abin da ya na kurakure a matsayinsa na ɗan adam mutum to Allah ka yafe masa, Allah gafarta masa, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu na gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji wanda suka riga mu ya gafarta musu. Malam Musa da ya riga mu gidan gaskiya shekaran jiya Allah ka yafe masa, Allah ya gafarta masa, Allah ka kyautata makwancinsa. Allah maɗaukakin sarki ka sa mutuwansa ta zama hutu gare shi, ka albarkaci zuri'ansa, ka tsare mishi zuri'ansa daga zaniya. Mu kuma Allah ka sa mu cika da imani, ka tada mu akan tutan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim. Subhanakallahumma wa bihamdika.